sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu baba ya ku makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 29 ga watan Agusta shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa akalla mutane shida suka mutu bayan dawo wasu daga wani biki da suka je na aure a garin Obolo da ke karamar hukumar Odenu a jihar Enugu, Najeriya, yayin da wasunsu ke murmurewa bayan an kai su asibiti. Kana masu rike da masarautun gargajiya a arewacin Najeriya sun kuduri aniyar ganin an karfafa wa mata gwiwa don ganin an dama da su a harkar siyasar kasar wanda za a yi a shekarar 2023. Kamar kowane daren Litinin, yau ma muna tafi da rahoto na musamman akan yadda mahukunta a jihar Zamfara suke kare daukan tsauraran matakan tsaro. Bayan haka kuma akwai labaran wasanni da zamu kawo muku, amma kafin nan ga Maryam Dauda da kan da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar kula da sararin samaniya ta Amurka ta NASA ta dage shirin harba wani sabon kumbar rokar da aka kera, wanda daga baya zai sake kai 'yan sama jannati duniyar wata, bayan da aka gano wasu wurare a cikin jirgin da ke tsiyayar da mai da wasu matsaloli wajen sanyaya ɗaya daga cikin injinan jirgin zuwa daidai yanayin da ya kamata don tashinsa. Idan ta warware matsalolin, ta yi wa NASA ta yi kokarin sake gwada harba kumban ranar Juma'a mai zuwa. Ba za mu kaddamar da harba jirgin ba har sai komai ya yi daidai, a cewar shugaban NASA Bill Nelson game da dage harba shi. Ba za ku iya tashi ba, akwai wasu sharuɗa, kuma ina ganin hakan ya bayyana cewa wannan na'ura ce mai sarƙaƙiya, kuma dole ne duk waɗannan abubuwan su yi aiki, a cewar Nelson. Za su warware matsalolin daga nan a tura jirgin rokar. Injiniyoyin NASA ba su iya daidaita yanayin zafin ɗaya daga cikin injinan kumban ba yadda ya dace, wani tsari da ya kunshi jan sinadarin hydrogen da ke a yanayin -217 a ma'aunin Celsius ta injinan. Injiniyoyin sun gwada gyare-gyare da yawa, amma babu wanda ya yi aiki. Shugaban hukumar makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IAEA a takaice ya ce hukumar ta tura wata tawaga da ke kan hanyar zuwa cibiyar lantarkin nukiliya da ke Zaporizhia a Ukraine, wanda ke kusa da fagen dagar da Rasha ke kaddamar da hare-hare a Ukraine. Darakta janar ɗan hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa, Rafael Mariano Grossi, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa shi ke jagorantar tawagar da za ta je cibiyar lantarkin a cikin wannan makon. Grossi ya ce dole ne mu kare cibiyar nukiliya ta Ukraine, wadda ita ce mafi girma a nahiyar Turai. Hukumar ta IAEA ta ce ziyarar za ta mayar da hankali ne akan duba abubuwan da suka lalace a cibiyar da tantance lafiyar na'urori da kuma tsaron wurin, tare da yin nazarin yanayin ma'aikatan cibiyar da yin wasu ayyukan gaggawa na tabbatar da kiyaye lafiyar jama'a. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mace-macen da aka samu sanadiyar ambaliyar ruwa a Pakistan ya haura 1,000 tun daga tsakiyar watan Yuni, a cewar jami'ai a jiya Lahadi, yayin da ministan yanayi na kasar ya kira mummunan lamarin babban bala'in yanayi. Ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ta kau da ƙauyuka tare da lalata amfanin gona, yayin da sojoji da masu aikin ceto suka kwashe mazauna yankunan ambaliyar da suka makale zuwa sansanonin agaji tare da samar da abinci ga dubban 'yan Pakistan da suka rasa matsugunansu. Hukumar sa ido kan bala'i ta Pakistan ta ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu tun daga lokacin da aka fara ruwan sama da wuri a wannan shekarar, wato a tsakiyar watan Yuni, ya kai mutane 1,061, bayan da aka samu rahoton sabbin mace-mace a larduna daban-daban. Sherry Rayman, 'yar majalisar dattawa ce a Pakistan kuma babbar jami'ar kula da yanayi a ƙasar, ta faɗa a wani bidiyo da aka wallafa a shafin Twitter cewa Pakistan na fuskantar mummunan bala'in yanayi, ɗaya daga cikin mafi tsanani da aka taɓa gani cikin shekara goma. A yau Litinin ma'aikatar tsaron ƙasar Netherlands ta faɗi cewa ɗaya daga cikin sojojinta ya mutu bayan da aka harbe shi a birnin Indianapolis da ke nan Amurka. Ma'aikatar tsaron bata bayyana sunan sojan ba, amma ta ce mamban rundunar Commando Corps ne da ke samun wani horo a jihar Indiana. An kuma harba wasu sojojin kasar ta Netherlands biyu duk a lokaci guda da safiyar rana Asabar a gaban hotel ɗinsu. Kuma ma'aikatar tsaron ta ce suna cikin hayyacinsu bayan harban kuma sun iya yin magana. 'Yan sandan Indianapolis sun ce sun yi imanin harbin ya faru ne bayan wata sa'insa da sojojin uku suka yi da wani mutum ko kuma wasu mutane. Har yanzu dai ba a kama wani ba dangane da harbin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rahotanni daga jihar Enugu, Najeriya da ke kudu maso gabashin kasar na cewa wasu mutane da suka halarci wani taron bikin aure da suka dawo sun an same su sun mutu, to sai dai wasu kuma sun fara murmurewa a cikinsu. Wakilinmu Alfonso Tokurigwe yana ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da aiko mana.
Akalla mutum shida ne suka mutu bayan dawowarsu daga wani bikin aure a garin Oboleke da ke karamar hukumar Udenu ta jihar Enugu, yayin da wasu mutum takwas kuma na ci gaba da karɓar magani a wani asibiti a yankin. Bayanai daga rundunar 'yan sandan jihar Enugu sun ce wani obin na dike mai shekaru 31 ya halarci bikin aurensa ne a garin Oboleke a ranar 26 ga wannan watan tare da danginsa da kuma wasu waɗanda al'amarin ya rasa da su. Da suka koma gida sai suka ci gaba da bikin, amma da gari ya waye ba wanda ya fito daga ɗakin da suka kwana a ciki. Da aka fasa kofa sai aka tarar duk suna kumfa daga bakinsu, amma da aka ruga da su asibiti ne aka tarar cewa mutum shida sun riga sun mutu, ciki har da angon wato obin na dike. Yanzu yayin da amaryarsa da wasu mutum bakwai na farfadowa a asibiti, kakakin 'yan sanda a jihar Daniel Ndukwe ya shedawa sashen Hausa na muryar Amurka cewa kwamishinan 'yan sandan jihar Enugu Ahmad Ammani ya ba da umarni a yi binciken kwakwaf don gano ainihin musabbabin mutuwar mutum shiddan.
The Commissioner of Police CP Ahmed Ammani has ordered the state CID to conduct a full-scale investigation to unravel the circumstances.
Ndukwe ya ce kwamishinan 'yan sanda CP Ahmed Ammani ya umarci sashen bincike su gudanar da cikakken bincike don gano abubuwan da suka haifar da wannan lamarin. Wannan shine matsayinmu a halin yanzu. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokorigwe. Masu rike da masarautun gargajiya a arewacin Najeriya sun kuduri aniyar karfafawa mata gwiwa don ganin an dama da su a harkar siyasan kasar, tare da kawo ƙarshen barazanan da ake musu wanda ke hana su taka rawan gani a fannin siyasar, musamman ma a zaɓe da ke tafe na shekarar 2023. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta halarci taron da aka shirya wa sarakunan gargajiyan, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Sarakunan dai sun bayyana hakan ne a wajen wani taro da Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar Canada suka shirya wa masu rike da sarautun a babban birnin tarayyar ƙasar Abuja kan yadda za a kawo ƙarshen cin zarafin mata da ake yi a harkokin siyasa a faɗin ƙasar. Masu rike da sarautun gargajiyar da suka fito daga sassan ƙasar daban-daban kama daga arewaci da ma kudanci ne suka halarci taron. Manufar taron dai shine faɗakar da jama'a kan muhimmancin shigar mata cikin sha'anin siyasa da ba su da ganin damammaki kamar yadda ta rinsu maza ke samu. Mrs. Beatrice Ayong ita ce wakiliyar mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya da ƙungiyar kula da tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka wato ECOWAS. Ta ce babbar manufar taron shine nusar da masu rike da sarautun gargajiya irin yadda muskunawa mata yake mummunar illa ga cigaban siyasa da ma ƙasar baki ɗaya.
Actually today we sensitize all of us, especially the traditional rulers, on the fact that gender-based violence in elections.
Ta ƙara da cewa jagororin masu mabarautun na gargajiya sun nuna cewa a wasu lokutan mata ba sa karfafawa ƴan uwansu gwiwa, don haka ta yi kira ga mata da su ringa karfafawa juna gwiwa ta hanyar jefa ƙuri'a a lokutan zaɓe. Daga manyan sarakuna da suka halarci taron akwai basaraken jihar Niger Etsunupi Alhaji Yahaya Abubakar, yana mai cewa a matsayinsu na iyayen al'umma za su faɗakar da jama'a kan muhimmancin shigar mata al'amuran siyasa.
Yadda mu zamu suke samu sukuni su yi siyasa ta ya tsaye, to matan mu ba su samu wannan sukuni, don tsoro da wulakanci da kuma abubuwan da ake yi musu da bai dace ba. Ko addinin musulunci ma ya kanta mana kuma ya nuna mana cewa lalle mata su tufani a gare mu, mu kuma tufani a gare su. Saboda haka in an zo da wannan abubuwan ya kamata su ma ba su sarari, ya kacin gurgudun niyyarsu da nemansu da inganta wurin nasu su masu zo su gwaji.
Nasa bangare mai martaba Sarkin Fika daga jihar Yobe ya ce,
da shike mu muna da hurɗa da mata da kowa da kowa, takaice muna da bulamomi, muna da lambobi, muna iya kira mu yi magana a 'yan siyasa da kuma wayanda suke zarafi ƙarfi a mata kar su samu dama. Kuma muna ga kaman cewa yadda muka yi kokari wajen polio da wajen shi ba kanshi violence against danger din nan, mun yi collaborating da development partners kuma samu ci gaba. Shi yasa UN ma ta ga cewa watakila mun sake yin haka za a rage abubuwan da yake faruwa, tun da mun yi magana ana jin mu.
Da alama dai jami'an na Majalisar Dinkin Duniya da suka shirya taron na cike da fatan cewa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kamar yadda babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya Matias Shmali ya bayyana cewa kalaman sarakunan gargajiyar sun karfafa musu gwiwa.
Well, some people say the traditional leaders are the custodians of culture and values. So yes,
a yanzu dai da yake an kammala zaɓukan fidda gwani ne, yiwuwa abinda sarakunan za su mayar da hankali a kai shine neman goyon baya ga matan da suka fito takara samun nasara da kuma tabbatar da cewa mata sun samu damar kada ƙuri'unsu ba tare da wata fargaba ko barazana ba. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, sai a shakata da wannan faifan. Da fatan an shakata da wannan faifan. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. Za a iya sauraren mu a tasharmu ta VOA Africa zango 102.5 zangon FM a Jamhuriyar Nijar. Baya ga haka, ko da yaushe ake bukata za a iya zuwa a shafukanmu na sadarwa, wato voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com, domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya ta ƙara tsaurara matakai a ci gaba da yakin da take yi da 'yan ta'adda, musamman ma 'yan babura masu zirga-zirga da daddare tare da infohomi. Gwamnan jihar Bello Matawalla Murada ne ya bayyana hakan a fadar gwamnati bayan gangamin da aka yi wajen raba motoci da kuma ababen hawa ga rundunar tsaro ta farar hula.
A ƙarƙashin wannan doka, duk wanda aka samu da aikata ta'addanci, garkuwa da mutane, ayyukan bada bayanai na sirri ko tsegunta bayanai ga 'yan ta'adda zai fuskanci hukunci na kisa. Hukumomi sun fahimci cewa mafi yawancin manna da ake yi da daddare ana amfani da babura ne wurin aikata su. A sabili da haka, daga karfe 8 na yamma zuwa karfe 6 na safe, gwamnati ta hana yawo da babur a dukkanin ƙauyukan da ke zagaye da cikin garin Musa. Wannan ƙauyukan sun haɗa da Damba da Mareri da Tsunami da Tsauni da Barakar Lawo da Sama da Gada da Jayau ta Gabas. Muna umarta jami'an tsaro da su ɗauki matakan tabbatar da an yi wannan dokar sau da kafa. Duk wanda aka gani ya hau mashin a waɗannan ƙauyukan da muka bayyana na cikin garin Musau, bayan wannan lokacin da aka bayyana, mu umarni jami'an tsaro da su kama shi tare da gurbanar da shi a gaban hukuma. Duk wanda aka tsayar ya iya tsaya, muna umarta jami'an tsaro da su harbe shi domin wannan ya nuna alamun cewa bai da gaskiya ko kuma shi kanshi dan ta'adda ne.
Sabbin matakan da gwamnati ta ɗauka sun haɗa da samar da makamai ga rundunar tsaro ta farar hula na jihar.
Mun samar da makamai da hukuma ta aminta da su ga waɗannan 'yan tsaro gari a dukkan masarautun guda 19 da ke faɗin wannan jihar ta mu. Dangane da sha'anin masu ba da bayanai ga 'yan ta'adda da aka fi sani da infoma, Allah da ikonsa ya sa mun fara kama da yawa daga cikinsu, kuma yanzu haka ana nan ta sa bayanai daga wajejensu domin hukuntar da su. Za mu kaddamar da binciken gida-gida a dukkan masarautunmu guda 19 domin zaɓo irin waɗannan ɓatagari domin a hukuntar da su ba da daɗewa ba. Haka kuma mun samar da cibiya ta musamman haɗin gwiwa da ma'aikatar sadarwa a ƙasa domin an sa kiran katta kwana a kan kowace matsalar tsaro. Mun tanadi runduna ta musamman wadda ta kunshi wakilan dukkan hukumomin tsaro na ƙasar nan domin an sa kiran wayar al'umma daga kowace ƙaramar hukumar mulki 14 da muke da su a wannan jiha. Ina shaida ma al'umma cewa duk wanda ya ga wani abu wanda bai yarda da shi ba, to ya kira lambar katta kwana a lambar katta salula za ka latsa 1-1-2 domin sanar da hukumomi abin da ke faruwa da kuma lungun da abin da ke faruwa. Kiran wannan lambar kyauta ne, don haka ko babu kuɗi a cikin wayarka za ka iya kiran wannan wayar. Daga wannan rana duk wani baƙo da zai je ya sauka a masaukin baki wato hotel a duk faɗin jihar nan ta Zamfara sai ya nuna katin shaida mai inganci, yau Allah ko passport, international passport ko katin zaɓe ko katin zama ɗan ƙasa ko kuma kati na tukin mota ko na tukin babur. Duk masu hotel ɗin da suka saba ma wannan ƙa'ida za su rasa lasisin izinin gudanar da hotel ɗin su har abada.
Shin ko me al'ummar jihar za su ce game da sabbin matakan da gwamnati ta ɗauka na yaƙi da 'yan ta'adda? Na zanta da wasu abin nan kusau ga malami na farko.
A gaskiya matakan da mai girma gwamnan jihar Zamfara ya ɗauka akan matsala ta tsaro matakai ne waɗanda za su taimaka. Dama abin da ake nema shi ne su a civilian JTF sun shiga lungu da sako tare da jami'an tsaro domin taimaka ma al'umma. Kuma hikimar da aka sa na raba lambar waya wadda za a rika tuntuɓa domin ganin wani abu wanda ba a yarda da shi ba ko kuma lokacin da wani abu ke faruwa hakan ya yi daidai.
Sunana Hafizu Balarabe Gusauci a murya talakarishin jihar Zamfara. To gaskiya wannan dokoki ta gwamnatin jihar Zamfara ta dauka akan fannin tsaro a cikin babban birnin jihar Zamfara Gusau yayi daidai. Kusan ya kamata ma tuntunmu ce an sanya irin wa'annan dokokin. To jama'a sai sun yi hakuri, matakai ne wanda ya zama dole cewa a rika fada da al'amuran tsaro a birnin jihar Zamfara. Ba ma gwamnati ba, al'umman ma da a cikin wa'annan unguwannin su ya kamata a ce sun dauki irin matakai cewa karfe kaza ma mutum bai shiga musu unguwa sai da dalilai.
Sunana Kabiru Ladan dan masani. Alal haqiqa wannan mataki da gwamnati ta dauka yayi daidai, domin da babura suke shigowa wurin aikata wannan aika-aika, muna kyauta zaston waɗannan matakai da mai daraja gwamna ɗauka tare da dukkan sarakunanmu da malamanmu da wasu shuwagabanni, za a kawo ƙarshen wannan aika-aika da ke faruwa yanzu wasu sassa na garin Gusau da fatan ma gabaki ɗaya jihar Zamfara.
A wani labarin kuma, rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta sami nasarar cafke wasu mutane biyu da suka damfari wasu al'ummomi har kuɗi naira miliyan 5 da sunan cewa za su tura musu 'yan sanda su riƙa kulawa da yankin nasu don samun walwala. Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar SP Shehu Muhammad, wanda ya tabbatar mani da aukuwar haka.
Tabbas wanda labari haka yake, shi wannan wanda ake ce ma na wani Musa shi ne ainihi wanda ya je kawai ƙarƙashina wanda ne da su haɗa mishi kuɗi har naira miliyan 5 domin wani zai je ya taimaka musu a turo musu jami'an tsaro a wannan ƙarin nan. Duk da yake lokacin da muke gudanar da bincike mun fahimci cewa su kuɗin miliyan 5 ba kai tsaye ainihi aka karɓe su ba, an dangaba da su ne a ba da wanga amount a wanga lokaci wanga amount a lai har suka kai wannan kuɗin naira miliyan 5. Da shi kuma wannan na biyu ɗin shi ne wanda yana ɗaya daga cikin wanda aka yi amfani da account number shi aka tura wasu daga cikin waɗannan kuɗin. Shi ne su al'umman wannan yanki na 'yar Katsina na ƙaramar hukumar mulkin Bungulu kawo ma 'yan sanda shi muka ƙarfafa aka kama waɗannan mutane. Kuma dukkaninsu sun tabbatar da wannan abun, mu especially shi na wani Musa ya tabbatar da cewa lallai ya karɓi waɗannan kuɗi da yarjejeniyar wani zai je wani sa ka musu jami'an tsaro a ƙauyen. To kaga wannan al'amari ne mai ban tsoro mai da al'ajabi, saboda sanin kowa ne cewa kai jami'an tsaro a ƙauyuka da wurare don samar da tsaro ai ba abu ne wanda ake karɓar kuɗi ba, abu ne wanda ake yi ainihin haƙƙin da ya rataya wurin su jami'an tsaro tabbatar da cewa an kare rayuka cikin al'umma. Sosiyarsa ma jami'an tsaro ake biyan mu albashin lokacin da muka tambaye shi, mu haɗa musu ko yana da alaƙa da wasu jami'an tsaro waɗanda yake wata da tare da shi a ide ya je ne sun kashi ma ba wai yana da alaƙa da wasu jami'an tsaro ba waɗanda ya yi wannan abun tare da bakin haɗin bakin su ya ci kan kashi, kuma ƙarya fi yake ya san bai da zai iya sa a kawo ma wani wuri jami'an tsaro. To amma dai yanzu ana nan ana gudanar da bincike mai zurfi domin a tabbatar da cewa ko akwai waɗansu waɗanda suke da alaƙa da wannan alƙarfi da kuma bayan nan za a gurfanar da su a gaban kuliya.
To a iya cewa maradan dalla maradin sun fara samuwa. Sanci Abu Malumfashi, muryar Amurka daga birnin Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi. To yanzu kuma lokaci ya yi da Murtala Faruk Sanyin na zai shigo mana da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Wata yarinya 'yar shekara 8 da haihuwa a Najeriya ta bayyana bacin rai kan rashin yabawa da lambar azurfa da ta sami lashewa a gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta nahiyar Afirka da aka gudanar a kasar Afirka ta Kudu. A wani faifan bidiyo da ya karaɗe kafofin sada zumunta na intanet, Adila Adedeji wadda ta wakilci jihar Kwara a gasar ta bana ta nuna damuwa da yadda ta ce ba ta sami ko da taya murna daga gwamnatin jihar da ta wakilta ba, duk da yake ta ce ta ga an karrama ɗaya abokiyar tafiyar ta a gasar. Adedeji ta zo ta biyu ne a gasar ta bana inda ta lashe lambar azurfa, to sai dai kuma ta nemi afuwa akan kasa lashe lambar zinari, duk da cewa ba ta sami kulawar da ta dace ba daga gwamnatin jihar. Rahotanni sun bayyana cewa yarinyar wadda ta kware a fagen wasan badminton a matakin yara ta yi ta samun nasarar lashe lambobi a yayin da take wakiltar jihar ta Kwara a gasanni daban-daban. Kasar Spain ce ta lashe gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata matasa yan kasa da shekaru 20 ta bana da aka kammala da safiyar yau Litinin a kasar Costa Rica. Spain ta zama zakarar gasar ne bayan da ta doke mai rike da kambin wato Japan da ci 3-1 a wasan karshe ta gasar, wacce ta karkare baki ɗaya ba tare da ta sha kashi ko sau ɗaya ba. Spain din ta sami kaiwa wasan na karshe ne bayan da ta doke Netherlands da ci 2-1 a wasan kusa da ta karshe, yayin da ita ko Japan din ta yi galaba akan kasar Brazil a wasan fitar da na uku da aka fafata jiya Lahadi kuwa. Brazil din ce ta yi galaba akan Netherlands da ci 4-1 wanda ya sa Brazil din ta zo ta uku, yayin da Netherlands ta zamo ta hudu a gasar. Nigeria ce aka ayyana ta zo ta biyar a gasar, kasancewar ta yi nasara a wasannin ta uku na matakin rukuni, amma kuma ta sha kashi a wasa ɗaya hannun Netherlands a matakin quarter final, wanda kuma shine ya sa ta yi wajerot a gasar. Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta ba da sanarwar cewa dan wasan ta na tsakiya Ross Barkley ya bar kungiyar bisa yarjejeniyar fahimtar juna, kuma yanzu haka bai da kungiyar taka leda. Barkley dan kasar Ingila mai shekaru 28 da haihuwa bai sami bugawa Chelsea wasa ko ɗaya ba a kakar wasanni ta bana karkashin koci Thomas Tuchel. Wasan karshe da ya bugawa kungiyar ita ce wasan karshe ta gasar Premier kakar wasanni da ta gabata. Ya koma Chelsea din ne a shekara ta 2018, inda kuma ta tura shi zama aro a kungiyar Aston Villa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla gaida Murtala da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai, amma wato a takaice.
Hukumar kula da sararin samaniya ta Amurka ta NASA ta dage shirin harba wani sabon kumbar rokar da aka kera, wanda daga baya zai sake kai ƴan sama jannati duniyar wata, bayan da aka gano wasu wurare a cikin jirgin da ke tsiyayar da mai da wasu matsaloli wajen sanyaya ɗaya daga cikin injinan jirgin zuwa daidai yanayin da ya kamata don tashinsa. Idan ta warware matsalolin ta yiwu NASA ta yi ƙoƙarin sake gwada harba kumban ranar Juma'a mai zuwa. Shugaban hukumar makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IAEA a taƙaice ya ce hukumar ta tura wata tawaga da ke kan hanyar zuwa cibiyar lantarkin nukiliya da ke Zaporizhia a Ukraine, wadda ke kusa da fagen dagar da Rasha ke kaddamar da hare-hare a Ukraine ɗin. Darakta janar ɗin hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa, Rafael Mariano Grossi, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa shi ke jagorantar tawagar da za ta je cibiyar lantarkin a cikin wannan makon. Mace-macen da aka samu sanadiyar ambaliyar ruwa a Pakistan ya haura 1,000 tun daga tsakiyar watan Yuni, a cewar jami'ai a jiya Lahadi, yayin da ministan yanayi na kasar ya kira mummunan lamarin babban bala'in yanayi. Ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ta kau da ƙauyuka tare da lalata amfanin gona, yayin da sojoji da masu aikin ceto suka kwashe mazauna yankunan ambaliyar da suka makale zuwa sansanonin agaji tare da samar da abinci ga dubban 'yan Pakistan da suka rasa matsugunan su.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen da misalin karfe 5 kenan na safiya a gugun Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 4 a gugun Najeriya, karfe 5 a gugun Ghana da GMT. Za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta gabatar da shirin. Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada kuma ya bada umarni. Baba ya ko makirini na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC. Salamu alaikum.